بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ قدري لنا بهذا المحضر، والتعطيه بنظرة تأتي لنا بزفري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. الله تبارك وتعالى yana bamu labari bayan ya halicci annabi Adamu ya kuma bashi labarin ya bamu labarin duk abin da ya faru na sujjadar da mala'iku suka yi mar bayan an gabatar da su an nuna musu fifikon annabi Adamu akan su na ilimi. Aka nemi da su yi sujjada gare shi suka amsa umarnin Allah suka yi duk da shaidan shi ya ce ba zai yi ba yake yi sujjada din Allah ya la'ance shi ta dalilin haka. Bayan an gama wannan sai Allah ya ce masa zo ka zauna a aljanna. Kunna Allah ya ce sai muka ce ya Adamu ya kai annabi Adamu uskun ka zauna anta kai ka zauna wa zaujuka matarka ma ta zauna ina za ku zauna aljannata wannan aljannan. Malamai suka ce tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce uskun anta uskun zauna to suka fahimci cewa daga nan sai aka fahimci daman dan zama ne zai yi amma ba gurin ba gidan shi bane zai fita saboda ko da Hausa ce na ba to ba kyauta bane gashi ka zauna ba kyauta bane. Sai aka ce wa annabi Adamu ga aljanna ka zauna to an san ba da goma bace zai fita dan zama ne zuwa wani lokaci zai fita. Tun daga wannan suka fahimci aka fahimci cewa isharar da alqur'ani yake yi daman zai fita daman kuma saboda ai tun farkon halittar shi ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa nan ko ba kasa bace ba. Annabi Adamu lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi shi ɗaya aljanna sai ya samu cewa zama mutum ɗaya ba daɗi shine dalilin da yasa Allah tabaraka wataala ya halicci matar shi Hawwa'u daga haƙarƙarin shi na dama na ƙarshen ƙasa. Shi ya sanya ɗan Adam namiji yakan zama da haƙarƙari 11 12 ne saɓanin mace takan zama da 12 ga baki ɗaya shi nashi ɗayan an cire an halicci mace daga jikin shi. Allah ya ce uskun anta wa zawjukal jannata wa kula min hara gadan duk abin da ke cikin aljanna ku ci hankalinku kwance cikin jin daɗi cikin yalwa babu takura babu ƙauro komi kuke buƙata gashi nan haisu shituma duk abin da kuka so a yadda kuka so sai dai akwai itaciya guda ɗaya wala taqrabu hadhihi shajarata ga wata itaciya nan kar ku yarda ku kusace ta. Wasu malamai sun ce itaciyar alkama ce, wasu sun ce ɓaure ne, wasu sun ce inabi ne, maganganu dai. Amma almuhim tunda Allah bai faɗi wace itaciya bace ba, bai ayyana ta ba a jinsi, kawai ya ƙyale da ma'anar itaciya ce kawai shikenan. Mafi ingancin tafsiri shine kawai a bar ta itaciya ba buƙatar sai an ambace ta. Wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min alzalimin, in kuka kusace ta to lallai zai zama kun juya hukunci kun zama kun yi abin da shi da mun ma'anar az-zulm kawai shine wada'u shay'in fi ghairi mahallihi, ka aje abu a inda ba nan ne muhallin shi ba. Wato in kuka ci itaciya to ya zama kenan ga abin da ya kamata ku ci kun bari kun ci abin da bai kamata ba, wato kun aje umarnin inda ba muhallin shi ba. Sannan hakan zai jaza muku ga inda kuke zaune yanzu cikin jin daɗi da yalwa da komai, amma hakan zai ja a fitar da ku a kai ku ƙasa wanda hakan kuma zai sanya ku sha wahala. A sha wahala bayan da ga gurin daɗi ga gurin yalwa, in kun ci to zai jaza muku canzawar wannan jin daɗi ɗin ya koma wahala, wannan yalwar ta koma kunci da sauransu ne. Alƙur'ani bai ce masa ba kar ku ci itaciyar, sai ce kar ma ku kusace ta. Wannan ishara ne zuwa ga ayyukan saɓo nesanta ake da su, ma ba wai a wannan ɗin nesa ake da su. Sannan kuma akwai wata ƙa'ida ta Imam Malik a mazhabar shi, wanda asali ne daga cikin asalolan mazhaban shi a fiqhun shi, shine saddul zari'a. Imam Malik ya kalli irin wannan ayoyin da irin ayoyin da suke maganan kar a kusaci zina, sai fahimci to saddul zari'a a musulunci abu ne muhimmi. Shi kusatar cin itaciyar ba shine haramun ba, cin itaciyar ne haramun, amma tunda kusatar ta zai kawo a yi kwaɗayinta har a ci, sai zama kusatar mata zama haramun. Haka misali kamar zina, kusatar zina ba shi ne haramun ba, zina ce haramun, amma kuma tunda kusatar za ta iya sanyawa har sha'awar zinar ta zo har aje a aikata, to sai zama ita ma kusatar sai zama haramun. To sai mamaye ya ce to daga nan abubuwa da yawa waɗanda suke halal ne, amma idan aka kama su kuma za su kai zuwa ga haramun, to sai ce su ma a guje su, shine suke zama asalin shi na saddu zari'a daga irin wannan ayar da makamantanta ya ɗauki wannan asali ɗin.
Fazallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فداقي هكا أنزو نردسو الجنة شيكم شيطاني أن تتردشي دمي دنساقو saban sheɗani shine girman kai, wanda girman kan nan ko kuma ce hasada ita ce ta farko. Hasadan nan sai ta haifi girman kai, girman kan nan sai ya haifi saɓa umarnin Allah. To idan muka kalli saɓo na farko kenan da aka fara yi wa Allah daga wani bawa shine hasada. Sannan idan muka dawo ƙasa kuma, lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da annabi Adamu ƙasa, sai matar shi ta fara haihuwa tare da shi, bayan sun haɗu bayan da ba tare aka sauke su a wuri ɗaya ba. Matar shi ta fara haihuwa, ƴaƴan suka fara girma, aka fara magana auratayya, aka haɗa ɗiyan dan tana haihuwa biyu-biyu ne. Wa kowane haihuwa za ta haifi mace da namiji, mace da namiji, sai aka rika safawa. Macen da aka haife ta tare da wannan sai a ɗauko ta a baiwa wannan namijin na ƙasa, shi kuma sai a ɗauki macen da aka haife ta tare sai a baiwa wancan, wato ana musanye, ba a haɗa auren wanda suka fito a ciki ɗaya ba. To da aka tashi akwai ƙabila akwai habila, aka ɗauki abuyar haihuwar ƙabila. Da Allah muna karatu, aka ɗauka Allah ai haƙuri muna karatu. Da aka tashi sai aka ɗauki abuyar haihuwar ƙabila, aka ce a bai ma habila, habila aka ɗauki abuyar haihuwar shi aka ba ƙabila. To sai ƙabila shi ma ya yi hasada da cewa an ɗauki ƴar'uwar shi mai kyau, an bai ma wancan shi kuma ɗauko wanda ba ƴar'uwar shi ba. To kaga saƙo har wa yau wanda aka fara yi a doron ƙasa shi ma shi ne hasada. Hasadar nan sai ta jawo ƙiyayya, ƙiyayyar nan sai ta jawo kisan kai. So da haka shi ya sanya hasada ta zama mummunar ɗabi'a, kuma mummunan sabo, kuma yana daga cikin sabon da kowane sabo idan aka yi shi zaka iske ana fadin zunubi amma hasada sai ce ita kuma cinye lada ma take gaba kida. So wannan shine hasada da shaydani yayi ita ta jaza masa girman kai ya jaza masa saba umarnin Allah yasa aka kore shi daga aljanna aka fitar da shi gaba kida. To da aka fitar da shi sai yayi tunanin ya kamata tunda dan annabi Adamu ne akamar haka to ya huce haushi shi shima yayyan da annabi Adamu zai fita. To bayan an kore shi yayi kokarin dawowa ya shiga cikin aljanna kamar yanda ruwayoyi daga malaman tafsiri suke fada, sai yayi amfani da macijiya ta fita wajen aljanna tana zagayawa. Shaydan ya ganta yayi mata kukan cewa wallahi akwai wata wasiya mai kyau nagartacciya wanda za ta amfani Adamu, amma ya manta bai yi mar wannan wasiya din ba, saboda haka da za ta taimake shi ta yi su magalin ɗin shi ta kai shi ya kai ya isar da wannan haƙƙi, lallai zai amfani annabi Adamu a zaman da zai aljanna. Ya dai yi mata maganganu na dubara ta amince, ya zama iska shiga bakinta ta zo ta wuce da shi. Asali da tana da ƙafafu guda huɗu kamar kowane dabba, amma dalilin wannan smuggling da ta yi na wannan mugun bawa zuwa aljanna yayi abinda yayi, Allah tabaraka wa ta'ala ya nade ƙafafunta ya maida su cikin cikinta sai ta zama suna tafiya ba ƙafafu. Ba zan ce iyakar ita ce dabba kaɗai mai tafiya ba ƙafafu ba, dan ba ni da ilimi cikin dabbobi da, amma dai ni abinda na sani ita kawai ce na sani dabba mara ƙafafu, ba na kuma ce babu ba, anna dai ce ita kawai na sani ne. To shine da ya shiga aljanna ta hanyar macijiya ya iske annabi Adamu. A wani riwayar an ce annabi Adamu baya gurin sai ya samu mace shi Hawwa'u, sai ya fara mata wasu wasi, ya dauka mata rantsuwa da Allah cewa hal adullukum ala shajaratil khuldi wa mulkin la yablaku, in nuna muku itaciyar da in an ci za a dawwama a samu mulkin da ba zai kare ba, to wane ne zai ji dadi in an ce ga hanyar da dadin zai dawo mai shi baya so. Sai ya rinjayar da ita har ta ciri daga abun aljannan nan ta ce za ta ci, ta je ta samu mijin suka yi ta maganganu, dai ya ce shi ba zai yarda ya ci ba saboda alkawarin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce musu wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna minaz zalimin. To a lokacin Hawwa'u sai ta ce ma annabi Adamu barkaji, ba abin da zai faru kaza, amma bari in gwada mana. Da ya ɗauki irin ɗan itace ta ci ta haɗiye lafiya lo, ba abin da ya faru. Sai annabi Adamu shi, to tunda haka nan ne kin ji ba abin da ya faru, ni ma bari in ci. Yana ci sai ya zamana suturar jikinsu duk sai ta tashi a jikinsu. To a nan gurin maganan da ke nan, idan an tafi akan wannan ruwayan ya inganta, shine abin da yasa Hawwa'u da ta ce ita kadai ba abin da ya faru, saboda laifin yana tare da su, yana haɗe da su ne su biyu, dan ɗaya yayi to ba za a ga hukunci ba sai ɗayan yayi. Shine anan har wani su ba'ar malum fiqh suka aje wata ka'ida anan diba da wannan karatun, suka ce idan mutum misali yana da mace guda biyu sai ya haɗa su biyun, sai ce idan kuka fita daga gidan nan, misali tun kuka fita daga gidan nan dukan ku kun safu, ya faɗa musu su biyu. Sai wasu malamai suka ce to idan ɗaya ta fita ba wanda ta sako a cikin su, saboda ya sa sharadi su biyu, to sai in su biyu sun fita to duk biyun sun safu, amma dan ɗaya ta fita ɗaya ba ta fita shikenan. Suka ce dalili ai Allah da ya ce kar annabi Adamu da Hawwa'u su kusaci wannan itaciyar, lokacin da Hawwa'u ta ce ita kadai ba abin da ya faru, sai da annabi Adamu ya ci sannan sai hukunci ya sauka. Suka ce to kiyasi akan wancan zai zama wannan kenan. So ala ayyi halin dai maganganu ne kawai na malamai, abinda dai ya tabbata dai sun ci wannan itaciyar kuma ta yi sanadiyar fitar da su. Shine alqur'ani anan yake babu kissar kamar yadda muka faɗa ita wannan surar dake farko ne alqur'ani aka sanya ta a farko, duk da ba shi ce farkon sauka ba, zaka ga abubuwan da suke zuwa da shi kamar kalun labarai ne sama in an shiga cikin alqur'ani za a iske shi tafsilan, an yi tafsilin kowane kissa inda ta zo. Alqur'ani sai ce fa zallahum ash-shaytanu anha, sai shaydan ya zamar da kafarsu. Wannan shine jumhur na masu kira'a, dinda akwai kira'an da ake cewa fa azalahum ash-shaytanu anha amma da yawa sun tafi akan cewa wannan kira'an koda za ta kusanci lalle ba matsala amma dai jinkur dai sun tafi akan fa azalahum ash-shaytanu ne ba tare da wannan alif din ba fa azalahum ash-shaytanu sai shedan ya zamar da kafar su fazallu mushaitanu arha amin haku arha fa akharjahuma min makanati sai ya cirar da su ya fitar da su wato yayi sanadiyar abin da suke nan ba shine fitar da su ba amma take dalilin sababin aikin fitar da su din yazo daga shine sai ya zama an jingina fitarwar zuwa gare shi majazan fa akharjahuma min makanati sai ya fitar da su daga abin da suka kasance a cikin shi na ni'ima din nan da aljanna mimma kana fi wa qulna sai muka ce ihbitu ku sauka daga aljanna bayan sun ci itaciyar to ihbitu kaga an taho da dabirin tasniya tasniya fa azallahuma wa akharajahuma mimma kana amma nan sai ce ihbitu bai ce ihbita ba menene ma'anar wa aka ce ai antuma wa mashtamalatum antuma ko biyun nan da abinda wa malash wa mashtamaltuma min zurriyatukuma da abinda kuka taro su na zurriya ku sauka da abinda ke tsatsan ku na zurriya ko kuma ihbitu da ku da kai annabi adamu da hawwa'u da macijiya da shedan duk ku sauka saboda haka yanzu sun kai matsayin da za a ambace su da jami'i ku sauka dai ala ayi halin dai ku sauka menene dalilin sauka daga tasniya din zuwa ga jam'i shine malamai suke kokarin hada wannan din ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun za ku zama sashen ku yana kiyayya da sashi sashen mutum yana kiyayya da sashen aljami ko kuma tsakanin mutanen ya kansu in an zo duniya za a yi wata rayuwa ta gaba da sauransu antuma ihbitu ba'dukum li ba'din adun walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin haqiqa zan sauke ku a ƙasa kuna da mustaqar matabbata wato za ku rayu a ciki za a yi muku kabarin ku ma a ciki wa mata'un da wani dan jin dadi ilahin zuwa wani dan lokaci wato ilahin wasu sun ce ilahin mautikum to shine kenan kabari shi wasu kuma suka ce zuwa ranar alkiyama ala ayi halin dai maganganu ne ilahin din wasu ce zuwa mutu wasu ce zuwa tashin kiyama Allah tabaaraka ta'ala ya saukar da annabi adamu wani gari da ake ce ma Sardin wani yanki yana cikin Sri Lanka wani tsibiri ne a tsakiyar ruwa yake gabaki ɗayan shi a cikin tekun India yana kuma barayin kudu maso yammacin India sannan ita Sayyida Hawwa'u an sauke ta a Jidda wannan Jidda dai ta Saudiya din nan shi kuma shedan an sauke shi a wani zance da ake fada an sauke shi a Ayla wani yanki ne a cikin Jordan macijiya an sauke ta Asbahan wannan wani yanki ne a cikin Iran yanzu haka to wannan dai shine ba a sauke su wuri daya ba annabi Adamu sai bayan shekaru aka rubuta masa aikin haji aka ce yazo ya aikin haji yazo mala'iku suka shata masa inda Ka'aba take yayi dawafi ya je Arafa aka yi arashi ita ma Sayyida Hawwa'u tana yawuciya wacce ta zo wurin suka hadu anan shine ma dalilin da ake ce ma wurin Arafa wato ai Arafa da suka hadu ya gane ta gane shi to shine asalin haduwar su bayan yazo aikin haji
fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim
fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim bayan ya sauko kasa dalilin sakon shi wannan shine zahiri wato zahiri abinda annabi adamu yayi sabo ne shine zahiri amma a hakika shine kuma mutabaka da kaddara da aka rubuta masa an halicce shi ne dan halifanci a bayan kasa me amma kuma an zaunar da shi a aljanna saboda haka menene zai sabbaba waccan kaddarar da aka rubuta ta tabbatu shine zahirin shi a surar shi sabo to a yanzu wannan sabon a zahiri sako ne, amma a cikin hakikar kudurar Ubangiji wannan shine da'a, dan shine zai jawo zuwa ga tabbatuwar wata kaddara, shine sababi zuwa ga isuwa ga wata kaddara. To abinda zai tabbatu zuwa ga isuwa ga kaddarar da mulkin Allah ya tsara shi, wannan ya zama da'a. To anan ne a ba'ari daga cikin arifai sufaye suke cewa akwai abin da a zahirin shi yakan iya zama laifi a zahirin shi, amma idan ka kalli hakikar shi kuma zaka iske kuma wannan shine tsantsar da'a, dan shine wata gada, wata kantara na isuwa zuwa ga wata kaddara da Allah ya kaddara. So da haka ashe dalilin abu kaza na kaddara zai zartu, ashe faruwar wannan abin da'a ce a cikin waccan hakika. To wannan ko shine bambanci tsakanin sabo na mutane ga magari, su suna yi ne ba tare da sanin wata hikima ko isuwa zuwa ga wani sababi ba ko sauransu, sabanin wani abu da ake gani ya faru kila ga wasu salihan bayi ko kuma ma kila ga annabawa, tun da yanzu gashi annabi Adamu abinda ya faɗa din nan, abinda ya aikata din nan ya tabbata sunan abun sabo, dan alqur'ani ma ya tabbata fa asa adamu rabbahu fagawa, ko so alqur'ani ya tabbatar cewa sabo ne, shi ma annabi Adamu ya tabbatar cewa qala rabbana zalamna anfusana ko wallam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqawmil khasirin, ko min alkhasirin. So da haka a zahiri sabo ne, amma a hakika ba sabo bane, ba sabo bane. Kamar labarin da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke badawa akan sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, cewa sayyidina Ibrahim yayi fadi wani zance kamar wanda ba haka yake ba a hakikar shi sau uku. To amma idan ka dauke shi kuma wannan da'a ce, so irin waɗannan akwai irin da yawa idan sufaye sun yi wata magana na cewa akwai abubuwan da suke faruwa zahirin su sako ne, amma gurin wasu hasawa ba sako bane, suna ishara zuwa ga irin wannan halayyar ne. So anan waɗansu waɗanda suke kafuwa akan bacanci da cin mutuncin sufaye da sauransu, sukan kafu akan cin mutunci kawai ba tare da isuwa zuwa ga dalili ba, ko kuma fahimtar me suke so su faɗa, dan mafi yawa maganganun sufaye lubzi ne da ishara. So in ba mu abota abun ba yana wahalan ganewa, shi yasa dukkan su sun tafi akan cewa a daina bibiyan maganganun su haka nan daka. Ya kamata a san fannin tukunna in yazo kuma sai a yi hukunci. To duk mutumin da ya shiga harkan tasawuf za ka ga ba zai zama mai yawan inkari a cikin lamuran su ba, saboda shi yana fahimtar da irin wani yare suke magana, ishara ce dukkan maganganun su. Shi Ibrahim radiyallahu anhu na ce a sihli isharati fa inni lam abqa bi sirri habibi khalli anka su'aliya, da sauran ire-iren waɗannan. To wannan dai kenan. Allah ya ce fatlaki adamu min rabbihi kalimatun, to da ya sauko ƙasa dalilin sabuwanci sai ne shekara 300 bai iya daga kanshi ya kalli sama ba, saboda jin kunya Allah tabaraka wa ta'ala, yana ta kuka Allah ya fi masa. Fatalaki adamu min rabbihi kalimatun, to a cikin wannan neman wannan nadama da kuka da yake ta yi, Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sanya ya bashi abinda dalilin shi ne zai anshi tubar shi. Fatalaki adamu min rabbihi kalimatun, sai annabi Adamu ya samu wasu kalimomi daga Ubangijin shi waɗanda dalilin wannan kalmomin ne fata ba alaihi, sai Allah ya masa gafara, ya anshi tuban shi. Malamai sun yi sabani akan wani kalmomi ne, wasu sun tafi akan cewa shi ne rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin, wasu suka ce shi ne kalmomin tun daga shi Qur'ani ya sarrafa su, wasu kuma suka ce an sanar da shi ne yin tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda maganar Imam Malik ta yake dai shahararriya da hanyoyin zuwanta, cikin cewa shi ne wasilar kakanmu annabi Adamu alayhi salatu wasalam, kamar yadda ya faɗa wani halifa daga cikin halifofin Bani Abbas. Ko to wallahu a'lam, Allah dai bai bayyana waɗanne kalmomi ba ne ba, to malamai dai sun yi ijtihadi, amma dai Qur'ani kawai ya ce fatalaki adamu min rabbihi kalimatun fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim, haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala shine mai yawan amsar tuban bayi kuma mai jin kai.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Allah tabaraka wa ta'ala ce to shike dan dai yanzu ku sauka ku duka daga wannan aljanna din ku sauka akwai shiriya ta kuma za ta biyo baya zan fada muku a kiyayi sabo wato tunda kun ga shi umancin sabo yakan sanya mutumin da yake cikin jin dadi har ya fita to lallai fa ba zai kuma taimaka maka ba ka fita daga wahala zuwa ga jin dadi tunda shi yake fidda ka daga jin dadi zuwa ga wahala shi sabo to abin da zai fidda ka daga jin dadi zuwa ga wahala to ko lallai ba zai zama kuma ya sake daukaka daga wahala ya mai da ka jin dadi ba so da haka tunda an ga wannan aikace to zan ci gaba da aiko da shiriya ta hannun manzanni su ce ga abinda Allah ya ce ayi ga abinda ya ce a bari duk mutumin da ya samu ya bi wannan shiriya din to ba ya da tsoro ba ya da firgici ba da bakin ciki dan zai sake dawo ma wannan aljannar wanda kuma bai yi wannan shiriyar ba to ya sani marahin ne mataki na farko shine waccan aljannar wanda sako ya sanya aka fito daga wancan jin dadin zuwa ga wannan duniyar mai cike da wahala to idan aka ƙara wani sabon za a fita daga wannan duniyar duk wahalarta a sake zuwa ga wani mataki wanda ya fi wannan wahala shine azabar wuta amma idan aka yi ayyukan alkhairi to kuma sai a koma wa asali da ban sako ne ya sanya aka baro to yanzu tunda an guzu sabon sai a koma wannan shine ma'anar so da haka kowa ya duk ku sauka a ƙasa zan ci gaba da aiko da shiriya faman tabi a hudaya duk mutumin da ya bi shiriya ta da na aiko zuwa gare ku fala khawfun alaihim to waɗannan ba su da tsoro wala hum yahzanun ba su da baƙin ciki alhamdulillah ina ga zai zama wannan rana shine ranan da zamu aje karatu na wannan wata mai alhurma a wannan shekara abinda muka fadi shi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu dadin shi wanda muka yi kuskure tun daga farawa zuwa yanzu a cikin rayuwarmu ma gabaki daya kusakuran mu gabaki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya yafi mana ya gafarta mana halin da ake ciki na al'umma muna ta'addu'i ayin ta'addu'i kwarai da gaske akan Allah tabaraka wa ta'ala ya yayi wa al'umma wannan musibar da ake ciki sannan yayi idrakin al'ummar musulmi ya kawo mana sauki ya kare shiryar da mu to muna roƙo duk addu'o'in da aka yi Allah ya amsa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama sannan dai nasihohi a wannan watan tunda ya shigo duk inda ka nufa zaka iske ana ta yin nasihohi kuma wallahi alhamdu kowane musulmi idan watan ramadan ya zo zaka ga kan canza ayyukan shi ko kaka zuwa ga alkhairi to abinda ake so dan adam kar ya zama a ramadaniyan ya zama rabbaniyan wato bambancin rabbani da ramadani idan ka zama rabbani to kana yi ne dan ubangijinka duka abinda kake amma in ka zama kana yi ne dan ramadana to shine da ramadana ya wuce zai zama ka zama ka sake komawa shi kuma abinda muke so a fahimta watan ramadana kamar wani college ne na zuwa daukan horo ka zo ka dauki horo ba ana nufin duk abin da aka horar da kai ba bayan ka bar fita ka bar college shikenan ka manta ka watsar a ka dauke shi a matsayin abin da zai taimaka wa rayuwarka duk abin da muke yi cikin watan ramadan na ibadu da gujewa abubuwa munana to ana so mu dauke sa matsayin horo ne wannan shine certificate din mu da muka samu a wannan college wato watan ramadan kenan in yaso sai mu ci tabbakawa har zuwa wata shekara dabiyar da adam yau da gobe abubuwa suna yin sanyi a hannun shi to shine in wani ramadanin yanzu sai mu saki tajdidi mu dauke shi a matsayin tajdidin kyawa wanda bi ummu da gujewa munana kadai kar mu dauke shi a matsayin kawai wata ne wanda shi yake banci kanshi da waɗannan ababe in ya wuce shi kenan duk waɗannan ababe na alkhairi zan iya bari sannan akwai maganan da ke faruwa yanzu a cikin lamurran almajirai musamman a ƙasar mu Najeriya halin da ake ciki hali ne mai daga hankali kwarai da gaske matakan da wasu gwamnoni suke dauka akan almajirci bazan yi wani dogon magana akai ba sai dai zan roƙa daga jama'a akwai bayanai da Maulana Professor Ibrahim Makari yayi ajiya wurin rufe tafsirin shi yayi bayanai yalwatattu kuma masu gamsarwa kwarai da gaske akan wannan kabiya ta almajiranci da halin da almajirai suke ciki gaskiya yayi maganganu waɗanda in dai gyara ne ake nema ba wai harka ake son rusawa ba ita ko harka ba bukata a rusata tunda ba sharri bace to ya riga ya wadatar da wannan bayanan nashi ga baki ɗaya Allah ya saka musu da alkhairi ba abin da ya rage illa iyaka a bibiyi wannan bayanan duk wanda suke da hannu tunda kama daga iyaye da jama'an gari uwa uba hukumomi su kalli wannan jawaban da Maulana Professor Ibrahim Makari yayi Allah ya ba su ikon ɗabbakawa ga baki ɗaya muna roƙo da a ci gaba da addu'o'i Allah ubangiji zo na da mu lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama halin da ake ciki wasu gwamnonin mu a Najeriya sun rufe sallar juma'a amma kuma sun bude sallar idi Allah ya saka musu da alkhairi sun yi abin da ya kamata amma dai da za su ƙara daga yanda suka yi da yafi in dai sallar idi suna ganin kawai ba za ta zama matsala wajen yaduwar cutar corona ba to sallar juma'a ma ba za ta zama ba kuma su sani sun rufe sallar juma'a ne kawai ba dan ba sa son addini ba dan kar a kamu da corona to in dai sallar idi ba za ta kama sa a kama corona ba ba za ta yaka corona ba to sallar juma'a ba za ta yada ba so da haka idan kenan wancan da wannan to in haka ne kuma sai to in kuma an yarda haka ne to sallar idi ba mu sani tafiyar ta mafi nisa shine sunna ba farilla bace yau idan nace bazan tafi sallar idi ba ba komai a kaina amma juma'a farilla ce duk da malamai sun tafi akan cewa masu karfafa waccan fatawar ta suna ganin cewa ai azhar tana mai gurbin ta eh haka nan ne amma dai mu sani sallar juma'a tana da karfi kwarai da gaske kusan fiye da idi ba ma zan ce kusan ba addini ne tana da karfin da yafi na idi saboda haka idan dai har akwai wata hanyar da za a iya bi a yi sallar idi kuma ba a samu an yadu da corona ba a yi haƙuri a bar ci gaba da sallar juma'a duk da akwai ƙalubale da yawa da hukumomi suke kallo wanda suna ganin yin hakan shi ne mafi dacewa to ga su dai ga malamai a dai duba a ƙara dibawa duniya ma ga baki ɗaya yanzu su waɗanda suke siyasar corona ta asali sun ce corona nan fa yanzu zancen a ce za ta warke gobe ko jibi a aje wannan maganar zancen a ce za ta warke wata mai zuwa ko watan gaba a aje wannan maganar kamar yadda dukkan masu bibiya sun san sanarwar da hukumomi na lafiya na duniya suke badawa da WHO wadannan wato WHO World Health Organization so abinda suke cewa kawai a koyi ya za a iya rayuwa da cutar kai to in ku haka ne hukumomin mu ku sani wannan rufe juma'ar da sauran rufe wuraren ibadu ya kamata ya riga hadawa misali har da coci tunda Najeriya kasa ce da ba gurin ibada ɗaya gare mu ba akwai na musulmi akwai na krista kuma an hada a rufe so duka rufe wuraren ibadan nan ba abu ne da tunanin cewa gobe ko jibi ko watan gobe ko watan jibi ne za a bude ba masu siyasar corona na duniya sun ce babu lokaci to tunda haka ne a bar mutane kawai a koyar da su ai oriyensu ya za su iya daukan matakan kariya amma a bar su ci gaba da sallah dan in an ce sai in corona ta wuce ni za a bude masallaci ba a san yaushe za a bude ba so dan haka ya kamata malamai su sake bitar wannan kuma na san sun yi bita abinda dai kawai nake roko wa gwamnatoci da Allah su kalli wannan shawarwarin su malaman su yi hakuri su ba da shawara din kuma na san suna bayarwa kuma ina kyautata gwamnatoci zaton cewa a shirye suke da amsar shawarwarin da malamai suka bada almuhim dai a haɗu tare ne a guri tare a tsira tare na tabbata ba gwamnatin da za ta so musamman gwamnan da yake musulmi a ce yana da hannun cikin dakatar da wani sha'ira na musulunci na san ba zai yi haka ba kawai dai wasu abubuwa ne wanda mu na waje ba za musulmi suke faruwa ba to shi yasa zan yi amfani da wannan damar mu ma na wajen mu kuma kyautata mu gwamnatocin mu zato abinda ake ta faɗa cewa makiyan addini ne makiyan ƙasa ne makiyan kaza kar mu yi gaggawan yanke musu wannan mummunan hukunci a matsayin zato a'a mu kyautata musu zato mu sani cewa yanda duk abin yake damun mu anan su ma yana damun su kawai bambancin mu da su mu ba mu da kowace irin hanya ta daukar
mataki su kuma ana ganin kamar suna da ita shine kawai bambancin mu da su amma duk abin da ya dame mu yakan dame su saboda haka mu hadu mu kyautata wa juna zato su su iya kokarin su na kyautata dokokin da za su amfani musu amfani addinin mu mu kuma mu iya kokarin mu na kyautata musu zato da yi musu addu'a kawai shine abin da ke tsakanin mu Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa addu'oyin mu ya amsa ibadun mu gabaki daya ya gafarta zunuban mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah biya bukatunmu da bukatun masu bar addu'a a wurin mu Allah ya sanya muna cikin yantattun wannan wata na Ramadana kuma Allah ya tsawaita rayuwar mu zuwa ga wannan Ramadana ko Ramadanoni da yawa kuma Allah ya kaddara ba za mu kai ba to muna roƙo Allah ya sanya mu cika da imani kuma ya zama rayuwar mu ta yi albarka ita albarka rayuwa ba a yawan shekaru bane ba zaka iya yin shekaru kadan su yi albarka kuma zaka iya yin shekaru da yawa su zo ba su da albarka to ko me Allah ya kaddara mana na tsawaitawar rayuwar ko gajarcewarta almuhim dai Allah ya sa ta zama mai albarka kuma ta amfane mu ta amfani al'ummar musulmi ya zama kuma in mun mutu zai zama kasuwancin mu a duniya shine ribar mu a lahira kar ya zama faduwar mu da asarar mu a lahira albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bazan tsaya ba sai na kuma sake jan hankalin mu al'ummar musulmi musamman akan sabanin da ke tsakanin mu yana mun ciyo matukar gaske dan na tabbata da sabani ba za mu iya ci gaba ba da sabani ba za mu iya ci gaba ba bai kamata a tsakanin musulmi a yi samun sabani ba ina kira ga dukkan bangarorin musulunci da wanda su suna kiran kansu izala da wanda suna kiran kansu shi'a da mu da muke intisabi zuwa ga tsawo da sauran dukkan kowane hanya dan Allah dan annabi ni da nake tsawo ba za ka sauke ni daga tsawo fina ba zuwa ga izalanka wannan wani abu ne dake hannun Allah kuma da Allah ya sanya na zama cikin masu tsawo nagode Allah har bana so ma ya fidda ni daga ciki bana so kuma yawan zagi da aibatawa ba zai sa in fita ba haka kai da kake izalanka wala Allah kai ma kana da irin wannan nasuwar da nake da ita nace kai ma ka gode wa Allah baka so ka fita ma daga izalanka dan kana ganin shine daidai to kaga in mun ce zamu zage ku ko mu aibata ku ba zai sa ku fita ba so tunda dun motsin mu ba zai iya canza komai ba sai dai ma ya kawo mana darar a tsakanin mu ya kamata mu bari saboda Allah so da haka dan Allah muna roƙon dukkan jagorori na bangarorin musulunci su yi aiki cikin haɗakawa na al'umma amma zan faɗi wani abu wani zai ganshi kaman ina neman kare kanmu ne ko na makamanta ka ba gaskiya wato ko yanda zaka fahimce shi ko ka fahimce shi gaskiyar lamari guda ɗaya shine mafi yawa muna zargi mutanen izala suna da hannu cikin hana mutane su zauna lafiya dan duk yanda za ku shirye wata mu'amala da mutumin da yake cin izala na ku zo ku haɗu ku haɗa kai kowa ya girmama ra'ayin kowa ko ya ce maka to sati ɗaya ba zai ba za ka ji shi ya kunna loudspeaker ya zage ka ya kafirta ka ya aibanta ka ko ya bid'antar da kai so matukar za mu zo ni da kai mu yarjejeniyar mu mutunta juna ka ce mun to in ce ma to in je masallaci na in yi ta wazifa kai kuma ka je masallacinka ka bude lasfika ka zage ni kafirta ni to wata rana in an ji na harzuka na rama ko na kai kaina to kar a ce ni na taimakawa rubuwar kawuna a'a ban taimakawa rubuwar kai ba wanda ya taimakawa rubuwar kai shine wanda ya kirkiri wannan musiba saboda ka ya kamata dan Allah wannan abin da nake zargi in ya tabbata haka ne kungiyar izala suna da wannan tunanin dan Allah dan annabi su cire wannan tunanin su bar mu zauna lafiya mu fahimci juna mu haɗa kawuna mu dan mu amfani musulunci da musulmi gabaki ɗaya kullum ina faɗa al'ummar musulmi suna buƙatar mu cikin abin da yafi haka muhimmanci cikin zagin junan nan da kafirci junan nan da bid'antar da junan nan akwai buƙatar al'ummar musulmi a kawunan malamai wanda tafi wannan dan akwai wanda har yanzu yana nan yana da farla ainin shi amma har yanzu bai san shi ba yanzu malamai an takaita makarantar da fannoni na fiqhun musulunci kawai an koma yada aqida kai ko da mutum wani dan littafin shi ya sanya da tunanin zai karanta da mutane fiqhun musulunci zahirin ne amma abban da yake cikin zuciyar shi ke sanya da kawai aqida shi saboda shi yasa da an dan fara maganar alwala an dan fara maganar sallah sai ka ji an kawo wani abu wanda zai dauke hankalin mutane daga wannan karashin a koma yada aqida mutane da yawa in masallaci suka kafa ba muradin su bayin sallah a yada aqidar su da yawa in makaranta aka kafa ba murali ba ilmantar da al'umma a yada akida ban ci duka ba fa amma dai mu usan din abin haka ne kuma na san abin adalci an kalli wannan nukdan za iske haka ne din ne so muna roko dan Allah dan annabi al'umma musulmi mu hada kawunan mu jama'a musulmi na buƙatar mu fiye da haka abubuwan da muke yanzu akwai buƙatar al'umma musulmi a kawunan mu fiye da haka so mu ba da priority din mu akan abin da yake alhammu qabl al-muhim a wannan dai a gurguje kusan in ce ko in ce a takeice abinda bayani na zai kunsa ina ganin akan kullu sai da wani zan hankali da wasu abubuwa da ya kan kullu
assalamu alaikum warahmatullahi mala Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tsara ya sa wannan ibada da aka gabatar ya zama karbabbe kuma Allah ya ƙara fahimta ya cikin iyaye dukkan duniya muna addu'an Allah ya sa a zauna lafiya Allah kuma ya kawo mana dauki cikin wannan ibtila'i da ba'i da muka samu kanmu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada cikakke ko mafi yawan lada cikin wannan jarabawa da aka samu Allah kuma ya sa kiraye-kirayen da aka yi wa hukumomi na dan daidaita lamura Allah ya ba su ikon aiwatarwa kuma Allah ya fi kurakuran da suka yi in sun yi kuma Allah ba su lada mai yawa idan har akwai kurakuran da suka yi kuma banda kasan da na sani shine Najeriya akwai wasu kasashe da yawa musamman wasu kasashe da muke tare da su cikin wannan karatu hasatan zan iya kiran kasan Ghana wanda muna cikin super daya cikin komai musamman akan wannan kiraye-kiraye da mulana Sheikh Munir ya gabatar yanzu na rarrabuwan kawuna da aibanta juna da abubuwan da dai ake yi wanda mai fada mai sauraro ya san me nake nufi to gaskiyar magana wannan kira yana da muhimmanci kuma ni da naji ba sai na jira wani ya tabbaka ba ni da naji in fara aiki kawai in fara aiki kuma karin gushe wajen kokarin aikatawa ko da ko ba a yi min yanda nake so ba har Allah madaukakin sarki ya sa in dace sannan wanda ya fahimci na wata fiyar ya gane ita ce mai inganci koyi da ni ma ina cikin wanda Allah zai ƙara min ninka min yawan lada kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma na tsinkaye hadisi cikin maganar malam da yake cewa khairun nasi man qala umruhu wa hasana amaluhu wa sharrun nasi man qala umruhu wa sa amaluhu wannan hadisi yana nuna mana cewa lalle lalle muna buƙatuwa da roƙon Allah akan samun kanmu cikin khairun nasi Allah ya tabbatar da mu Allah kuma ya sa mu samu ikhlasi cikin ayyukanmu mallan yana faɗan wasu maganganu da yawa cikin maganar sa yana cewa lamarin rayuwar ba yanzu bane ƙarshen wanda ko hadisi ya nuna haka cikin hadisan da malaiki yawan kawo mana Allah ya saka musu da alkhairi cewa da yawa mutane za su yi aiki aiki mai kyau sai ka daga ƙarshe al'amarin ya canja to muna roƙon Allah ya kare mu daga zama cikin irin wayannan muna roƙon Allah alfarman tabbatar da mu cikin daidai kuma har mutuwar mu ma mun zama haka sannan wayanda su kuma suke cikin wancan hali Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah subhanahu wataala alfarman watan Ramadan ya canza su zuwa ga zama wanda suka dace har ila yau muna amfani da wannan dama manya-manyan malamanmu musamman limamanmu na kasashe biyu nan da zamu ambata musamman wanda muka sani kuma muke cikin rumfan su shine babban limamin kasan Ghana da babban limamin Najeriya duk da cewa baya so a faɗa ya fi so a ce ɗaya daga cikin limaman to limamin Najeriya ba sai na ambaci suna ba duk wata kila mai ji ya san su wa nake nufi muna roƙo Allah ya ba su sabati Allah ya ba su kariya ya ba su ya musu gudunmawa Allah ya ƙara musu daraja Allah madaukakin sarki ya kuma karfafe su cikin hidimar su Allah ya kare su cikin rayuwar su Allah ya albarkaci rayuwar Allah ya zama tare da su cikin dukkan shugabannin su da kuma ahwalin su muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara wa shi babban jagoran addini na Ghana lafiya Allah ya ƙara masa nisan kwana mai albarka da kuma wannan dama na son ƙara addu'a wa babban rumfan mu shine mallan mu Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu anhu Allah ya jaddada masa rahama da kusanci. Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan tafiya da muke na zikirori ya azabta mu da ikhlasi. Wanda suke amfani da tafiyar kuma suna aikin da suka ga dama saboda Allah son zuciya wanda shi yafi yawa, wasu kuma suna bin su su kuma saboda jahilci, wasu kuma suna kallon abin ya zama musu hujja, su ma waɗancan ayyukan su ya zama sila na batan su, su kuma wanda suke kallon su a matsayin hujja suna daukan aikin su ko suna magana akan su suna haɗewa tana zama umumi wa kowa da kowa, su ma ya zama hanya ce ta batan su ko ta kuskuren su. To gaskiya na kira ga ƴan uwana musamman da ni kai ga ni kai na farko da kuma ƴan uwana wanda muke da tunani irin na musulunci ko kuma na tafiya na sufaye da mu dauki matsaya na neman ilimi wanda shine asali a cikin komai, a komai shine asali. Ina jin wanda duk muke tare da shi cikin wannan karatu ya ji mallan yayi wannan maganganun, Allah ya saka da alheri. Mu dauki matsaya ne neman ilimi, labudda yau ko abinci ne mutum zai dafa ya ci, in bai da ilimin dafawan ba zai iya ba, sai dai ya zauna ya ta kallon abincin la'alla ya shiga wani hali ma. To ballantana abin da yafi komai muhimmanci a rayuwar dan adam, idan mutum ya san rayuwar da yake yi, ya san addinin da yake yi, to lalle rayuwarsa za ta yi inganci. Saboda ka wannan kira da mallam yayi mana, Allah ya saka musu da alkhairi ya jikan iyaye, kira ne mai girman gaske kuma kira ne mai ma'ana. Talikin da nayi wanda ni ba kowa bane ban san komai ba amma na sani dai muna da wannan ciwo, Allah ta'ala ya sa mu zama cikin wanda azumin mu zai zama karfafe, Allah ya sa kar mu zama cikin wanda za su yi kishirwa da yunwa na banza da tsayuwan banza, Allah ya kare mu, Allah ya sa mu na cikin wanda za mu samu dausayi cikin dausayin da ake samu a wannan wata na Ramadan, cikin dausayin da ake samu a cikin tafiya na tasawuf, cikin dausayin da ake samu cikin wannan addini na musulunci umuman, da kuma rayuwar duniya ingantacciya da kuma ingancin rayuwar lahira fiye da ta wannan duniya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana laifinmu. Waɗanda suka roƙi addu'o'i wasu sun ambata, wasu ba su ambata ba, wasu sun cancanta mu musu addu'a, ko wanda ba su ma san muna nan ba, mu ma ba su san inda ba mu san inda suke ba, wasu ma suna cikin wata duniyar da wallahi alazim Allah kadai san halin da suke ciki, halin da wasu al'umma suke ciki Allah shi ne masani. To muna addu'a albarkacin wannan littafi da muka karanta, albarkacin addinin musulunci, albarkacin wannan wata na Ramadan, albarkacin dungurungun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gudunmawa, ya cire su daga halin da suke ciki musamman inda ake cutar da su a masallan al'umma musulmai da yara kanana da mata. Muna roƙon Allah ya cire su daga halin da suke ciki, Allah mu ma ya cire mu, kamar yadda muka yi addu'a kan wannan matsala na COVID-19, mun haɗe wannan addu'a cikin halin da wasu al'ummai suke ciki. Ƙasar mu ta Najeriya akwai wani yanki da ake da matsala, babban matsala shine yankin gabas ta mai arewa ta gabas, wanda ake fama da harkan maganan Boko Haram. Ana yin abin da ake yi da harkan Boko Haram, Boko Haram suna yin abin da suke yi da sunan abin da suke ambata, akwai kuma wanda suke yin wani abin daban kuma. To muna roƙon Allah ya yi mana gudunmawa a wannan gefen. Kwana-kwanan nan matsala yana muni a garin malaminmu jiharsa, wanda duk da cewa ba karamar hukumar sa bace dai, amma jihar sa ce umuman ma Najeriya ce, jihar Katsina, wanda abin da yake faruwa ba kyau ba daɗi. Kananan wasu hukumomi abin har sai an yi kuka, sannan haka yake faruwa a jihar Zamfara har da wani yanki a jihar Niger da kuma da jihar Kaduna da wasu dai jihohi na Najeriya. Da mun haɗe gaba ɗaya mun kira waɗannan ne hususan saboda ya zamanto an samu ta'arifi ko akai. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana wannan musiba, matanmu na musulmai da mazanmu na musulmai da yaranmu na musulmai da ƙasarmu na musulmai. Muna roƙon Allah gudunmawa, waɗanda suke cikin buƙatu Allah ya biya musu, waɗanda suka ambata Allah ya san su, Allah ya biya musu buƙata, waɗanda ba su da suke da aure Allah ya zaunar da su lafiya, Allah ya ba su daɗi da ninki cikin rufin asiri wanda ba su da shi kuma Allah ya ba su ma'aurata na ƙwarai ya ba su mata na kirki su ma Allah ya maida su mutanen kirki Allah ya azurta mu da su duka da ƴaƴa masu albarka kuma Allah ya tabbatar da mu cikin albarka Allah subhanahu wataala ya saka mu su bayi musamman wanda suka keɗe mu cikin hidimar su a kowane lokaci ba a Ramadan kawai ba suna mana hidima ba sai mun ambata ba Allah masani ne akan abin da suka yi mana muna inda muke muna karatu alhamdulillah ba ma gidajen mu amma Allah ya azurta mu da wasu bayin Allah suna daukan wasu abin da zasu iya dauka na hidimar iyalan mu da kulawa da su da tallafa musu kai tsaye sun taimake su ne amma mu suka yi wa wannan hidima to Allah ya karbi hidiman su Allah ya biya musu bukata kuma Allah ya kina mu hidindumu muna roƙo Allah ya taimaki jagororin mu tun daga kan sama shugaban kasar mu na Najeriya da sauran shugabannin kasashe na duniya wanda suke kokarin aikata alkhairi cikin aikin alheri su Allah ya taimake su da shi shugaban kasar mu na Najeriya da sauran shugabannin mu Allah ya musu gudunmawa cikin abin da suke mara kyau ya yi ba su ikon daina Allah ya gane da su su bari Allah kuma ya yafe musu muna roƙo Allah ya cikin iyayen mu musamman malamin yara sama haifinsa tsawon shekara 10 ni da nake magana nan dai uwa da uba duk suna nan da ransu amma shi malam ya rasa mahaifinsa babban malami ne wanda dalilin sa ne ma malam ya zama inda ya zama nan muna roƙon Allah ya jaddada masa rahama Allah ya kai haske kabarin sa Allah ya albarkace su da ya bari Allah subhanahu wataala ya inganta makarantun da muke yi ya musu albarka kuma tsare dukkan sharri Allah ya biya bukatun wanda suka roƙe mu addu'a mu ma Allah ya biya namu wannan shine dan takaitaccen ta'aliki muna tawassuli da wannan zama Allah ya biya bukatunmu Allahumma izil islam wal muslimin azil shirk wal mushrikin damir adaka wa da'din wa sir ibadakal muwahhidin sir ibadakal mukhlisin sir ibadakal mu'minin sir ibadakal mujahidin alladhina yujahiduna fi sabilika fi kulli makanin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin اللهم رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اللهم اهزم اعداءنا واعداء المسلمين وانصرنا عليهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبك ورسولك ونبيك المصطفى صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصر الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله جزاك الله خيرا